Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger kan mitoci 16-21-25 ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuna iya kama mu a gidajen radio ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad da Lol da Niya FM da ke birnin Kwanni sai tashar mu ta Voa Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 a Ghana ana ya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ke yi muku sallama a shirin mu na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da babbar headquarters mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da za a ji yanzu za ku ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina ne dauda sai da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya Abdullahi Yahya Abubakar wanda ya bayyana muhimmancin samun haɗin kai tsakanin majalisun dokokin kasar da bangaren gwamnati. A Jamhuriyar Niger za a ji irin fafatukar da kungiyoyin kare haƙƙin mata ke yi na ganin matan kasar sun taka rawar a zo a gani a zaɓuɓɓukan gama gari da kasar za ta shirya nan gaba. Har yanzu dai a Jamhuriyar ta Niger wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Jan na kokarin samarwa matasan yankin da magaram kimanin 4,000 ayyukan yi a fannoni daban-daban. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma daga wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makiri. Jiya Litinin masu shigar da ƙara a nan Amurka suka sanar da tuhumar jama'an leƙen asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a ƙasashen duniya wanda ya auna zaɓen shugaban ƙasar Faransa a shekarar 2017 kana ya auna wasannin lokacin sanyi na Olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo. Kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shi ne mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo ɗaya tilo ta aiwatar, inji hukumar binciken manyan laifuka. Masu kutsen guda shida dukkaninsu jami'an sashen leƙen asirin sojin Rasha ne da aka fi sani da GRU a takaice sun kutsa a kwamfutoci kana suka kai hare-hare domin taimakawa gwamnatin Rasha a wurin yin katsalanda da ramuwar gayya da ma wasu ayyukan raunata ma'aikatu da cibiyoyi wanda Rasha ke musu kallon abokan gaba, inji ma'aikatar shari'a. Ofishin jakadancin Rasha a Washington bai ce ufan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa, amma shugaban ma'aikatar shari'a John Demers ya ce waɗannan zarge-zargen da ke zuwa makonni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa bai nuna yunkurin katsalandan a zaɓen ba. Ana sauran kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaba Donald Trump rata a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a, yayin da miliyoyin Amurkawa ke kada kuri'unsu da wuri. Masu sa ido akan kuri'un jin ra'ayi sun nuna tsohon shugaban kasa Joe Biden da kuma tsarin siyasar Amurka na kusan shekaru 50 wanda ya nuna dan takarar da ke kan gaba a kuri'un jin ra'ayi na kasa da kashi 9-10 kana ya samu rabin kuri'u a jihohin da ake kira fagen daga da ka iya yin tasiri a sakamakon zaɓe. Shi ko shugaba Donald Trump ya yi imani cewa za a sake zaɓensa tuni aka fara zaɓen wuri da ba a taɓa ganin irinsa ba a Amurka, inda sama da mutum miliyan 28 suka kada kuri'unsu ko ta zuwa rumfar zaɓe ko kuma ta aikewa ta akwatin gidan waya. Adadin alƙalumar dai ya yi daidai da kashi 20% na baki ɗayan kuri'un da aka kada a lokacin da Trump ya doke 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a shekarar 2016 kana wasu kashi 30% kuma ka iya jefa nasu kuri'un kafin ranar zaɓe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni 3 da ta dage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. Wakilin muryar Amurka a Nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga. jami'an kiwon lafiya sun farkar da jama'a bayan da kasar ta samu sababbin kamuwa da cutar a cikin 'yan makonni da aka sassauta dokokin takaita yaduwar cutar. Ministan kiwon lafiyar Kenya Mutahi Kagwe ya ce mutum bakwai suka mutu da cutar a ranar Lahadi, kana wasu 685 suka kamu da cutar a cikin kasar. Ya ce jami'an kiwon lafiya na madukar damuwa da wannan labari.
There is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning were calling a case of new infections.
Yace ko shakka babu, muna ganin abin da committee mu mai yaki da cutar ya kira a wannan safiyar da sababbin bullar cutar. Mun nufi barkewar cutar ta biyu. Babu tantama, muna ganin karuwan kamuwa da cutar a gidajen yari da wasu hukumomi a fadin gundumomi daban-daban. Hasashen shugaban Amurka Donald Trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da za a yi zabe ba zai cika ba. A ranar Juma'a ka tafarin kamfanin yin magani na Pfizer ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin coronavirus a ƙarshen watan Nuwamba. Wasu kamfanoni guda biyu da ke kokarin fito da maganin sun dakata. Babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara. Trump da ya sha fadin cewa za a samar da maganin ga mutane da dama kafin ranar zaɓen a wani kokari da gwamnatinsa ta yi wa lakabi kammala aiki da gaggawa da ta kirkiro domin samar da maganin cikin gaggawa. Da dadewa masana kimiyya na ciki da wajen gwamnatinsa suka ce ba zai yiwu a cimma wannan burin ba. A ƙarshe da alamar China tana kokarin karfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin Krista da kasar ta amince da rarraba su. Yayin da jam'iyyar kwaminisancin China ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan Krista da ake ganin tawaya ne, ta ba wasu kungiyoyin Krista damar raba littattafai da kasar ta tantance su.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Yanzu kuma za mu kutsa cikin rahotanninmu inda za mu fara tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar Abdullahi Yahya Abubakar ya ce dole ne a samu haɗin kai tsakanin majalisar dokokin kasa da bangaren gwamnati saboda kasar ta samu ayyukan ci gaba. Sanata Abdullahi ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman Monday da wakiliyar muryar Amurka a birnin tarayya Madina Dauda ga yanda hirar ta kasance.
Muna neman ci gaban kasar mu, to ya gamata mu yi aiki tare da yan majalisar dattawa. Amma duk da haka ba za mu zo na mu yadda cewa wai mun ba da kai mun bar mu aikin mu, mun bar namu aiki ba. Namu aiki da duk sai dukkan da an ka ba mu, an ka shingaya, an ka gindaya mana a cikin tsarin mulki. Ba za mu zo na mu yi wasa da su ba. Ba za mu yadda oversight din mu ba. Na duban yadda gwamnati take aiki. Ba za mu tabbatar da cewa duk wata dokar da aka yi an bi ta yadda an ka ce an ka tsara ta. Ba za mu yadda a yi almubazzaranci da dukiyar kasa ba. Duk wata banna wadda shigo cikin aikin gwamnati za mu bincike ta tsakanin da Allah, mu tabbatar da cewa kowa ya bi doka. Wanda kuma bai bi doka ba mu ba da recommendation cewa ya kamata a hukunta. In suka ce ba za su yi ba, to majalisa tana da cikin tsarin mulki hanyoyi da yawa wanda za ta iya bi ta tabbatar da cewa abinda an ka zo an ka yi da aka shi an aikata shi. Saboda haka wai ba wai ba da kai aka yi ba, amma akwai wasu wanda suka ce mun ba da kai, ba wani ba da kai da mun kai. Kuma ina son wani ya hito ya ce muna cewa akwai wani haƙƙi wanda an ka ba mu majalisa akan wajen tafiyar da wannan aikin mulki wanda ba mu ba.
Kenan ba ba da kan ku kai ba.
To ina shike in mun ba da kai a faɗi. Mu abinda muka ce shine akwai abubuwan tafiyar da mulki, akwai abubuwan tsarin mulki, akwai abubuwan bincike, akwai abubuwan wanda zamu zo na arzikin neman tallafin arzikin ƙasa. Saboda haka abinda muka ce shine ku zo ga mu ga ku. Mu muna da namu bangare, ku kuma kuna da ku bangare. Shin ta wani hanya ne zamu bi ya zama cewa mun samu maslaha akan abubuwan da muka ga yayi daidai a aiwatawa jama'a ƙasa? Ya kama gana kina.
To wani tasiri kake ganin irin wannan taro zai yi tunda akwai korafe-korafe da ake cewa gwamnoni su ne suke hana muku ruwa gudu a yawancin lokuta idan kun tasamma yin aiki da zai taɓi rayuwar al'umma?
To aiki ga yadda mu muka ɗauko tsarinmu, muka haɗa kan majalisar gaba ɗaya da 'yan opposition PDP da mu 'yan APC. In ka shiga majalisar mu baka gane bambanci. don muna aiki tare, kuma kowa ya san mu shugabanni da sun ka zaba muna yin komai tare, kuma muna yi tsakani da Allah. Lokacin da suka zo aka zada ne, aka ce ni ne shugaban majalisa, amma da na tashi ne bayan na musu godiya,
shugaban masarin jami'i,
shugaban masarin jami'i ne bayan na musu godiya, nace to ni mai hada kan jama'a ne, ba mai warware su ba, mai wariyar jama'a bane, saboda haka a kaina ne tsakani da Allah. Duk wani wanda ya shigo cikin kofar ne yazo nan sanata ne na Federal Republic of Nigeria, ba mun bambanci, muna cikin chamber din nan kowa duk ɗaya mu kowa ɗaya ke da wani, kuma haka muke har yanzu. To da muka hada kan ɗan majalisa duka, ai su ba mu yi gwamnoni, ai sai in kai ya rabu lokacin gwamnoni da suke samun shigowa. Yanzu in kin ga yadda majalisa da take tafiya, da wuya ka zo ka ji cewa wasu gwamnoni ko wasu parties sun shiga, ba a samu barakar da wani zai shigo ya zo ya raba kawunan yan majalisa ba, sai yasa ba mu samu irin wannan taɓarɓarewa al'amari ba.
To cikin shawarwarin da kuka yi, akwai inda kuka ba bangaren zatarwa shawara na cewa ta hada gwamnoni domin su ma su bi hanyoyin da kuka bi na sasantawa?
To kin san yadda constitution yake, akwai bangare wanda gwamnoni suna da independent akan yadda suke tafiyar da jihohinsu, kuma federal government ba ta da wani dama inda za ta tilasta musu akan yadda za su yi al'amuransu. Amma akwai canje-canjen da ake so a yi na tsarin mulki, inda muke so a samu gwamnoni su ma in an canza wannan tsarin mulki su bude ma 'yan majalisa jihohinsu, su bude musu ma su numfasa, judiciary fannin shari'a nasu su kai musu a karkari su ma su numfasa, ya zama cewa su ma waɗannan bangarorin gwamnatoci a jiha na majalisa da kuma na masu aikin shari'a su ma idan an sakan musu haƙarƙarinsu su ma su yi abinda tsarin mulki ya ce su yi.
Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, inda a yayin da ake shirye-shiryen zaɓuɓɓukan gama gari a watan Disamba na shekara 2020 ɗin nan da muke ciki, ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na ci gaba da gudanar da ayyukan faɗakarwa domin ganar da matan ƙasar muhimmancin shiga zaɓe a wannan lokaci da doka ta ware musu kashi 25 cikin 100 na kujerun wakilci a majalisar dokoki da majalisun karkara, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Hajiya Maryam Makatambe ta kungiyar Kongafen a zantawar su da wakilin mu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma.
Mun shiga garuruwa mun yi ta musu mun yi ta jayo hankalinsu, wa'anga zaɓe da za a yi mun gani ke mata sun huto da yawa sun zama candidate, to yanda sun ka huto sun zama candidate so muke su yi tsaye-tsayin daka, yanda sun ka huto da hihi sun ka aje takara yanzu su yi kuma kokari su shiga garuruwa da garuruwa, mu ma muna bayan su muna taimakon su samu ƙuri'a da yawa, saboda wanda wallahi yanda na gan su nan sun aza takarar nan, in dai haka sun ka huto balle majalisar nan sun ka hawo majalisa, mun gani wallahi mata sun ci gaba ƙwarai da gaske.
To amma kina ganin matan nan a nan Niger suna da ƙoƙarin da zai ba su damar shiga duk inda ya kamata domin yakin zabe,
ka san da harin ma bu su gane ba, sun gani sun kai kaman baka da kuɗin nan baka iya zuwa wani wuri, yanzu sun gane da ko baka da kuɗi fa, kaman ga maza da yawa dake majalisa da bu su taila kol ba, kuma ba wani kuɗi da yawa hagare su, yanzu matan sun gane kenan, yanzu sun ka gane so nake su san akwai mutane bayan su, su yi kokari, amma ka san komai da kake bida ka bide shi cikin kwanciyar hankali, muna jayo hankalin su, jayo hankalin diyan nan nasu, su ma su jayo hankalin diyan wanga zabe, so muke ayi shi cikin kwanciyar hankali a cikin ruwan sanyi, wa'ancan matan kuma da suke jewa musu ƙuri'a su ma ina jayo hankalin su su huto da hihi su yi ma matan nan bote.
Ana ganin kamar jami'in siyasa ba sa baiwa mata cikakkiyar damar da za su shiga cikin harkokin siyasa
a wannan karo, dole ne za su ba su paske minister mu ta mata ta yi kokowa tare da mu ta sa an huddoluwa sun lokutan nan har da decree din nan, kenan an baka da minimum din nan bisa kashi 100 kashi 25 din nan, an baka da shi cour constitutionnel da kanta za ta jefa maka takardunka, kenan dole ne wannan, kuma ba kadai wajen depo ba, yanzu har wajen rabo ma,
to dole ne a bayo mata ka san su
kwarai, dole ne wannan, dole ne kuma wannan, yanzu duk an ka fara insha Allah zuwa gaba, kuma mu ma mun tashi tsaye insha Allahu muhi 25 din nan da an kawai.
Kuna so a raba tsaka ne?
Eh kwarai ku, muna so a raba tsaka saboda ni ka san mace in tana cikin haraka dole ne harakan nan za a yi shi da kyau kuma za a yi shi a cikin kwanciyar hankali. Kenan ka gani mace in gida ya gyaru an ce mace ce, in kuma ya baci mace ce. Kenan dole ne mu samu mu yi kokowa mu samu 50-50 din nan.
To har yanzu muna janguriyar Niger inda a wani mataki na yakar rashin aikin yi ga matasan kasar, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Jan ta bullo da wani tsari na taimakawa matasan yankin da magaramin kimanin 4,000 da wasu ayyukan dogaro da kai, kamar da za a ji karin bayani a wannan rahoton da wakiliyarmu Adam Magaram Tamar Abare ta aika mana.
Kimanin matasa 3,750 ne projection din zai taimaka ma don su dogara da kansu. Madam Awami Rakiyatu Gazibu ita ce jagora Agri Profocus ta ce sun shirya wannan haduwa ne don karfafa ma matasan dogaro da kai da taimakon projection mai tallafa ma matasa don kafa masana'antu.
Kawo kashi 40% mata ne kuma ana son kashi ina ji 20 ne na migira masu komowa da antabara da su samu su zamana a cikin gari kuma su samu su yi aiki da muhimmanci zai kama su a cikin gari su ba gari arziki su samu su ma arziki kuma su ba kayan karkaran garin karhi. To sai muka ce mu yi fuwar kin gadan matasa na project kin da waɗansu matasa da masu hannu da shuni ai akwai da dama project zender masu irin ai wanga aiki mu sa su duka tare don su tamna tare su gani wanne ne hanyar da yahi ya saukake muna me ake ce gurin da muke nema.
An shirya wata baje kodi inda aka gayyato mata masu sarrafa kayayyakin gargajiya don nuna ma matasan muhimmancin kayan noma da kiwo.
Sa'annan muka kirayo mata da ke aiki cikin kungiyoyi suke sarrafawa abinci da dama cikin karkara don matasan ga su gani da lalle akwai arziki cikin kayan karkara kuma akwai hanya a sarrafawa a sarrafa su a basu ƙarfi a ci su cikin Niger.
Ana irin wannan abubuwa a haɗu da matasa a kira wasu a gwada musu hamma a basu horo wasu hamma a basu jari to amma abin bayya tasiri in kayan suka sarrafa bayya sayuwa da daraja da sauransu sai dai aje a sai na waje. Wannan kun dauki wani mataki akan shi?
Wannan mun doki mataki a bisa kan shi kuma shi ne ma zaman mu cikin projectin tunda projectin ya gamsu kungiyoyi da dama su biyar dan duka tare mu kawo gudunmuwan mu cikin wannan tahiya. SNV Energy kowa ya san su wajen bada horo wajen koya maka komi. Oxfam yana bada horo yana bada taimako. Government duka wannan plan de development na gari ana so a sa matasa ciki. UNCDF ya zo yace wajen bashi ko taimako yana son gyara huska. Agri Profocus ta zo tace duka wanga abu in kun sare shi in ba ku zo kuka tattauna tare bai kuma yace in kun yi wa duka abu ba ku ba abincin kasa daraja bayiwa.
Kuma waɗanda suka halarci wannan muhawara sun gamsu da abubuwa da dama na sana'ar su.
Abubakar Lawal Shefu, yanzu duka wannan horo ne muke da kuma zabarar da matasa akan tsari na kasuwanci wata hanya ce ya kamata matasa su bi in suna so su tsara tsarin kasuwancin su ya ne wani irin hanyoyi ne wata dama ce gare su kuma wasu kalubale suke fuskanta.
Maryama Yahaya Kyari, to ni dai ina kiwo kuma ina kasuwa kiwo na raguna alhamdulillah zance tunda azawar kungiyar nan mun samu tallabi da yawa abinda bamu sani ba masu nuna mana.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Tamar Abari an gaishe ki. Kar ku sha'afa, muna kawo muku wannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar muna da shirin kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka san da ba awa ka sace. Darago daraja masu wuyan zama. Hayi wani goma.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasu sun ku suka ji a makon da ya gabata, mun tattauna ne da malama Mary 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan ƙasar Amurka. To me yasa mutane ke ce a ai mummuhi turawa.
Domin suna da tsoron san ko tsoron Allah zai ce ba. Su anan sun suna da lura da rayukan mutane. Domin anan idan mara lafiya ya samu damuwa yana da yanci ya kai kara. Kuma za a ji zai kai kara yadda an treating din shi. Amma a gida babu wannan. Su anan suna lura da rayukan mutane. Su tabbatar kowa an lura da shi. To the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya za ta tambaye ka da ka zo nan ka samu wani matsala akwai wanda ya yi maka ya treating dinka yadda ba ka so. So suna lura da mutane saka gan sun akwai kaskanci. Saka gan likita ba kaman likita zai lura da kai nurse za su lura da kai. Ka ji asibiti zaka ji kaman kai.
Kamar kai wani sarki ne ko?
Kamar wani sarki ne.
Iko Allah.
Kuma ba su nuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari.
Haka nan ne to malama mare na uku na karshe zan ci a cikin abubuwan da suka baki shawa da kin zo na Amerika
shine hanyoyin
su. Okay, haka nan ne ko Allah hanyoyin ko
sai gyara hanyoyin
ba kamar na gida ba kenan
ba kamar na gida ba kuma hanya ya lalace saka gan ba batar lokaci sai a yi gyara.
Dinki sai hanya suna taimakawa wajen tattalin arzikin kasa. Akwai wani bature da ke cewa ai hanyoyi kamar jiyoyin mutum ne to abun yana ba da mamaki to kenan kina bukatar ki ga abubuwan da kike gani na Amerika in ce buƙatun makaranta da harakan likita da kuma hanyoyi an tabbatar da su a yankunan mu a Niger Nigeria kamar da Chadi.
Kore da gaske.
Kira ne zaki musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a yanzu haka.
Na san kan da nake sai mishi shine ya ci kokan talaka ana kashe ɗan uwan mu wannan kashe-kashen babar musulmi daban ba babar kista daban ba ana kashe mutane ba bai doke matakin a yi maganin wannan kashe-kashen ba bai sani da cewa amana ce Allah ya bashi kuma a kwana a tashi zai ba da lissafi duk abinda yake faruwa a karkashinsa kuma bai yi ba ya yi alkawari da yawa ya yi maganin corruption din ma har abun takaici shine Nigeria muna da kuɗi amma muna kwana yunwa ba da haka kira na gare shi shine ya tuna da alkawarin da ya yi a gaban Allah da gaban jama'a ya cika alkawarin da ya yi sannan waɗanda suna karya doka ya doke mutum mataki a ba su horo daidai ga laifin da suka yi waɗanda kuma ana taka yancin soyayya yayi kokari ya ba kowa yancin shi kenan.
Mary Akila wani abu ne baki shawa cikin jagorancin gaba Muhammadu Buhari
gaskiya kasten daya ne alkawarin da ya yi bai cika ba saboda haka ba zan yance ga abin da ya bani shawa ba domin ya zama bai cika mana alkawari ba so kuka ne nake kullum hawayenmu muna hawaye saboda ya juya mana baya kuka na shine ya dawo kan hanya ya yi aikin da ya kamata ya yi.
To mun gode kwarai Mary Akila yar asalin kasar Nigeria da ke nan jihar Maryland sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda mun gode.
Abdulaziz Adili Toro sanu da ake a halin yanzu ga Sulaiman Munabarma doke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa ministan ayyukan bunƙasa noma Albade Abuba yayi murabus daga mukaminsa kasa da wata guda bayan da jam'iyyar MPR jamhuriya ta tsayar da shi a matsayin dan takarar zaben Disambar 2020. Jaridar ta ce ko da yake ba a bayyana dalilan ficewarsa daga gwamnati ba alamu na nunin Albade yayi ne da nufin shirye-shiryen wannan fafatawa ganin yadda tuni ya kai ziyara a kasashe irin su Chadi inda suka gana da shugaba Idris Deby wanne ya bashi aran jirgin sama sai Nigeria inda suka gana da shugaba Muhammadu Buhari kafin ya je Togo anan ma ya gana da shugaban kasa Faure Gnassingbe jaridar Le Monde aujourd'hui na cewa wani ran gadin da dan shugaban kasar Niger Abba Isuhu Muhammadu ya kaddamar a yankin Tawa ya fara janyo kace na ce kasancewar abin na wakana ne makonni kadan bayan da dan takarar jam'iyyar PNDS Tareya Bazoum Mohamed ya ziyarci kauyuka da dama na wannan yanki lamarin da yasa wasu ke cewa shin Bazoum yake yi wa kamfe ko kuwa akwai wata makarkashiyar da ke boye bayan wannan yunkuri jaridar Lanketer ta bayyana cewa shugabannin kamfanin CNPC na kasar China mai ayyukan hakar man fetur a Niger sun hana wata tawagar jami'ai gudanar da aikin binciken da hukumomin kasar suka aika su gudanarwa jaridar ta ce kafin su tashi daga yamai waɗannan injiniyoyi kimanin 12 sun yi gwajin cutar corona sannan bayan sun isa aka kulle su tsawon mako 2 sai dai Chinese din da ke shugabancin wannan kamfani suka ce ba za su shiga wuraren da ake aikin hakar man ba sai bayan nasu likitocin sun yi wa waɗannan jami'ai wani sabon gwaji lamarin da yasa aka yi ta kai ruwa rana duk da cewa hukumomin kiwon lafiya sun tabbatar musu da cewa ba wanda ke da hurumin gwajin corona face cibiyar da hukumar lafiya ta duniya ta aminta da ita mu rufe sharhin na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa a yanda aka shiga kakar albasa a yankin Agades manoma sun fara darawa sakamakon dumbin amfanin da aka samu a bana duk kuwa da barnar da ambaliyar ruwa ta janyo a wasu sassan jihar jaridar ta ce da alama za a ci amfanin albasar a wannan karan fiye da lokutan baya idan aka yi la'akari da yadda tun yanzu aka fara sayar da ita da daraja yayin da manyan motoci ke lodawa zuwa sassan Niger da ma kasashe makwabta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Masu sauraron mu za mu kammala shirin ne na yanzu da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka
Ranar 18 ga watan Agusta aka hamɓarar da shugaban kasar Mali Ibrahim Boubou Keita a wani juyin mulkin soja da aka yi Allah wadai da shi cikin gaggawa Amurka ta dakatar da tallafin tsarin da take bayo gwamnatin Mali kuma kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dakatar da Mali daga cibiyoyinta tare da sanya takunkumi har sai an samar da gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ƙarshen watan Satumba aka naɗa kanar mai ritaya Bado a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a ƙasar Mali an naɗa kanal Asimu Gota shugaban sojojin da suka yi juyin mulki kuma jami'in diplomasiya a matsayin mataimakin shugaban gwamnatin riƙon ƙarya an naɗa jami'in diplomasiya kuma tsohon ministan harkokin waje Mokto Oen a matsayin firaminista da riƙon ƙwarya aikin su shine kula da shirin miƙa mulki zuwa farar hula na tsawon watanni 18 wanda zai kare da zabe na demokradiyya Ranar 5 ga watan Oktoba, shugaban riƙon ƙwarya Bado ya naɗa ministocinsa baki ɗaya, sannan ECOWAS ta janye takunkumin da ta saka wa ƙasar. Amurka na kallon faruwar wannan gwamnatin riƙon ƙwarya a matsayin matakin farko na komawa bin tsarin demokradiyya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Morgan Otagus, ya ce muna roƙon gwamnatin riƙon ƙwarya da ta cika alƙawarin da ta yi wa ƙasashen ECOWAS. Game da gudanar da zaben demokradiyya cikin watanni 18. Hakanan zai kasance mai muhimmanci ga gwamnatin riƙon ƙwarya ta cika alƙawarin da ta ɗaukar wa mutanen Mali don ƙarfafa shugabanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da sake fasalin ayyukan zaɓe da kuma aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a Mali ta shekarar 2015. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft ya jaddada cewa Amurka ba za ta yarda da ikon soja akan hukumomin farar hula ba da jinkiri ga zaɓe ko zaɓukan da ba sayi hanci dole ne zaɓe ya haɗa da cikakken tasiri da taka rawar mata da waɗanda suka rasa muhallansu da 'yan gudun hijira da matasa da kuma ƙungiyoyin arewa da aka ware ƙasar Amurka na tare da mutanen ƙasar Mali kuma ta ware dala miliyan 54 a matsayin wani sabon tallafi ga ƙasar ta Mali kakakin Otis ya ce mun yi imanin cewa dorewar demokradiyya da ci gaban tsaro a Mali na da matukan mahimmanci ga makomar sa yankin Sahel a matsayinta na abokiyar kawancan Mali sama da shekaru 60. Amurka za ta yi aiki tare da duk waɗanda suka himmatu ga wannan burin. Yanzu lokaci ya yi, ‘yan Mali za su haɗu don gina kyakkyawar makoma mai kyau ga kowa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da haka masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin kwanni na jamhuriyar Niger. Masala.